بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسادوة أولنا يمجي نا a tara ga watan Ramadan hijira ta 1411 ga watan Ramadan. Ba ma san ya tafi ne hijira ta 1444 a wadda ta yi daidai da 2 ga watan 4 shekara ta 2023. Za mu yi majalisi na 11 a cikin majalisanmu na tafsirin Al-Qur'ani da muke a wannan masallaci na Al-Furqan wanda yake a wannan gari namu na Kano. Allah ya ƙara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Sai dai za mu ƙaddamar da tambayoyi kamar yadda aka saba. Akwai cikon tambayoyin jiya, bari mu ƙarasa su a gurguje. Waɗansu sun ga tambayoyi ne wanda aka turo ma ɗan uwa Mubarak ne yaukan a takardu yake kawo mun su a rubuce, amma mutane sai turo tambayoyi suke ta WhatsApp dina da zummar suna so a karanta. To a gaskiya tambayoyin ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewa an amsa su saboda yawansu. Tambaya ci gaba da tambayoyin jiya, tambayoyi akan zakka, cewa shin akwai zakka akan pension contribution, abinda mutum yake bayarwa daga cikin kuɗinsa domin a bashi na ajiyar fansho, mutum da kuɗinsa ne yake ajiya, akwai zakka akan wannan? Zai rinka zuwa yana tambayar su PFA wanda yake basu, wanda suke karɓar masa kuɗin, akan cewa nawa ne kuɗinsa yanzu don ya tashi fitar da zakka ya haɗa ya fitar da su. To jawabi shi ne kan cewa babu zakka akan kuɗin fansho har sai mutum ya karɓe su tukuna, saboda doka ta sa ba ka da iko a kansu. Ba ajiya ba ce wanda yake za ka iya zuwa ka ce a baka kuɗinka, kuma ba ma kuɗinka ba ne kai kai kaɗai. Akwai abin da yake ma'aikatarka su ne suke akwai kaso da suke bayarwa, saboda ka bayar ne ma'aikatarka ma ta bayar. Kuma akwai halin da zai zamanto ma kan cewa za a haramta maka fenshon ga baki ɗaya, don akwai wani hali na korar mutum daga aiki wanda hatta fenshon nasa ba za a bar shi ba. Akwai irin wannan, to da haka kaga kenan ba za ka iya cewa mallakarka bace 100%. Saboda haka mu'amalar da ake da waɗannan kuɗi na fenshon shine mu'amalar abinda ake ce ma almalul mustafad, dukiya fa'ida wadda aka baka. In aka baka dukiya fa'ida, to za ka jira sai shekara ta kewayo, abinda ya saura na dukiyar sai ka haɗa shi da sauran kuɗinka ka fitar musu da zakka. Wannan shine ake a dukiyar da ake raba ma musulmi tun zamanin khulafa, a zamanin Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar ya fara yi lokacin da ake diwan. To a zamanin Sayyidina Uthman ya shahara, ana kawo malul mustafa, kuma yakan ce duk wanda yake da bashi, to duk wanda ya san bashi da bashi, to gashi nan idan an bashi ya fitar da zakkar dukiyarsa. To saboda haka an san cewa almalul mustafa ana biyan masa zakka, kuma mafi ingancin magana a bisa sabanin sahabbai kauli biyu ne waɗanda suke cewa daga an baka za ka fitar da zakkarsa. Da kuma saboda haka idan aka baka wannan dukiya za ka yi mu'amala da ita mu'amalar malul mustafa, sai ka jira sai shekara ta kewayo ko lokacin fitar da zakkarka ya zo, sai ka haɗa da sauran dukiyarka ka fitar masa da zakka. To sannan sai yace shi contribution na fansho ya kasu kashi biyu, akwai na dole akwai voluntary. Idan akwai zakka akan pension contribution akan duka biyun ne ko guda ɗaya, sawa'un na dole ne ko na voluntary ɗin ne, wannan shine bayani. In an baka sai ka za ka yi masa mu'amalar malul mustafad ne, sai ka jira shekara ta kewayo. Sannan ne hukuncin zakka akan bonds, treasury bills da makamantansu. Bonds da treasury bills wanda ake da su takardu ne na riba. Bond shine wato takardar alkawari da bashi ya karɓo, gwamnati ta karɓi bashi a wajenka da zummar za ta biya ka bashinka a lokacin da wannan bond ɗin ya cika shekarunsa ko ya cika lokacinsa, tare da tare da riba, tare da fa'ida, ita ce interest. Saboda haka wannan dukiya ce wadda take ta riba, na haka amma duk da yake ta riba ce sai ta fitar musu da zakka. Bai halatta musulmi ya ajiye kudinsa a cikin bonds ba, yanzu a maimakon su shi ne muna da sukuk. Sukuk su ne wanda za ka iya ajiye kudinka a ciki, da kuma sukuk idan na gwamnatin tarayya ne, sukukun tijara kamar kudin haya ne, domin ka sai masu sukuk din sun gina hanya ne, sun ba mu gwamnati haya, ana biyan su kudin haya. Saboda haka a sukuk za ka ba da zakka a kan kudin da aka baka, kudin hayar da gwamnati take bayarwa duk wata shida shi ne za ka fitar masa da zakka in ya haɗa lokacin zakkarka. Amma asalin wato jarin da ka sai sukuk din da shi, tun da kamar ka sai gida ne ka ba mu gwamnati haya, shi ba za ka fitar masa da zakka ba. Amma kamar sukuk na bankin Taj Bank, tunda shi sukuk ne wanda yake na kuɗi da ake juya shi, shi za ka fitar masa da zakka a uwar kuɗin da kuma ribar da baki ɗaya. Amma idan sukuk na ijara ne kamar na gwamnatin tarayya, ko kuma kamar na family homes wanda shi ma wani kamfani ne da gwamnatin tarayya ta kafa shi, wanda ake gina gidaje, to duk wannan sukuk din an gina su ne akan haya. To dukkan sukuk da aka gina shi akan haya shi babu zakka a kansa. Treasury bills shi ma nau'i ne na bashi da ake ba ma gwamnati da ruwa, shi ma bai halarta musulmi ya yi mu'amala da shi ba ya mallake shi. Amma in har mutum ya mallake shi, zai fitar masa da zakka a kan uwar kuɗin da kuma kufon ɗin, ribar da ake bayarwa duk ya fitar musu da zakka. Sannan menene hukuncin zakka a kan filaye da gidajen haya, wannan na yi bayanin su kan cewa babu zakka a kan filaye da gidajen haya. Filaye babu zakka a kansu sai dai in ka saye su kana juya su a matsayin wato hajjar tijara, to shi ne za ka fitar musu da zakka a duka bayanin da muka yi. In ma wato ta hanyar itika, wanda in ka sayar za ka fitar musu da zakka shekara ɗaya, ko kuma wanda kake juya su ne cewa duk shekara sai ka kimanta su a kan kimar su kuɗin da za ka sayar tare da kuɗinka, sai ka fitar musu da zakka. Alaikum salam. Magana? Shi ne ai dama abinda za a baka gratuity din da ake baka, amma wanda za a ringa baka duk wata shi wannan babu zakka a kansa, sai idan ya haɗu da aure da sauran kuɗinka. Albashi babu zakka a kansa, amma makudan kuɗin da za a baka gratuity kuɗinka na sallah shi ne in aka baka za ka jira sai shekara ta kewayo, sai ka haɗa su da sauran kuɗinka, sai ka fitar musu da zakka. Alaikum salam. Na'am. Treasury certificate da treasury, duk suna ne na treasury bill, duk suna ne na bama gwamnati bashi, ko bama company bashi. Bonds ɗin ma akwai na gwamnati, akwai na company, commercial bonds. Kamar wanda daga cikin manyan kamfanunuka, kwanan nan wani kamfani ma ya fitar da bonds cikin manyan kamfanunuka, wanda yake neman bashi daga mutane don ya ci gaba da haɓaka jarin kasuwancinsa. Wannan bond da wannan bashi ne wanda yake da interest a kai, to da za ka fitar masa da zakka a kan uwar kuɗin da kuma ribar da aka baka. Amma kuma akwai saban Allah, mallakar su zai zamanto kana cikin saban Allah. Sannan wannan ya ce malam dan Allah, ya ingancin wannan hadisin yake wanda Hakim da Imam Ahmad da Ibn Abi Asim suka rawaito, man arada an yahsa li dhi sultanin فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيحلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. بس كيف بنسان إنجنشن سبا أما ذن يي ذن دوبا مكو إنجنشن سبا بس نجاه سنة سنبايا تبيو الله يتعرى بس لا فيها دني سنقوانا سيدنا أبن سا آمين سوك دا سنبايا تا سيني inda liman yana addu'ar al-qunut, ko mai wa'azi yana addu'a, mamu zai rika yin tashi addu'ar ne, ko zai rika cewa amin ne, nagode a sharuwa lafiya? Mamu zai ce amin, haka aka ruwaito sahabbai suna yi yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake qunut, kuma inda yazo daga hadisin Abdullah ibn Abbas. Kuma wannan shine zai sa kai kanka kai tarayya a cikin addu'a, kuma inda kuma yazo a cikin tafsirin faɗin Allah ta'ala, ƙala qad ujibat da'watukuma fastaqima, yayin da Annabi Musa ya yi addu'a sai Allah ya ce an amsa addu'ar ku biyu. To bayan addu'ar ta Annabi Musa ce kamar yadda Allah ya saito mana, amma ya Annabi Harun yana cewa amin, sai Allah ya kirawo addu'ar da matsayin addu'ar su biyu. Saboda haka wanda ya ce amin a addu'ar wanda yake jagorantar addu'a kamar shi ma ya yi addu'a ne. To sannan tambaya ta biyu, mu haifaffen Lagos ne kuma an ce muke aiki muna zaune da iyalanmu, yanzu Allah ya hore mana mun gina gidaje a arewa, mun raba mata ɗaya a Kano ɗaya a Lagos. Ya halatta in mun zo Kano mu yi kasaro tunda ba zama muke a Kano ba, sati biyu ko hudu muke mu koma a sharuwa lafiya. Da duk inda mutum yake da gida yake da mace, ya zama to gidansa ba zai yi kasaro ba, sannan zaman gida zai yi. Saboda haka wanda yake da wannan yana daga cikin wanda ake ce ma wato masu gida guda biyu, wanda yake da gida guda biyu ko ina ya je zai yi kasaro ba zai yi ko ina ya je zai cika sallah ba zai yi kasaro ba in dai mutum yana da mata a wajen. Idan mutum ko kawai gida yake da shi fanko amma ba shi da mata, to anan shi ne a wajen Imam Malik ba zai yi kasaro ba zai cika sallah ba zai yi kasaro a matsayin matafiyi ne, tunda abin izina da shi shi ne mace wadda za ta yi wa mutum hidima. Amma shi ma ihtiyafan mutumin da yake in zai yi tafiya ya san gidansa zai tafi ko jaka ba zai ɗauka ba, tunda ya san yana da duk abin da yake buƙata na kaya da kayan sawa da masu masa hidima, baya buƙatar wani abu, ya ɗauki wannan a matsayin gidansa shi ne an ihtiya ko da ba shi da mata in ya je ya cika sallah. Wannan shi ne ya fi a zamantowa a cikin shi ne ya fi tsantseni a gare shi. To sai tambaya ta ƙarshe cikin 'yan uwa da suke sauraron karatu daga China, wannan ya aiko ya ce Allah ya ƙara malamin san kwana mai amfani, Allah ya ji ƙan hajjiya da sauran iyayenmu da suka rasu, amin. Ce ina da tambaya game da monetization na YouTube channel, ma'ana idan mutum ya buɗe channel a YouTube yana ɗora bidiyo wanda ba haramtaccen abu a ciki kamar kiɗa da waƙa har ya samu mabiya mutum 1000, to YouTube za su rinƙa sanya talla a cikin bidiyo ɗin nasa, wanda hakan zai sa suke biyan shi wani kuɗi na musamman. Mutum na da damar zaɓar kategori na irin tallar da za ake sakawa a kan bidiyo ɗin nasa, amma wannan baya hana su saka tallar da ke ɗauke da kiɗa da waƙa ko mata da ba su rufe jikinsu ba. Tambayar a nan ita ce, menene halaccin wannan kuɗin? Allah ya saka da alheri, muna sauraron ka daga nan China. To wanda aka sa talla ta fuskar amfani da bidiyo ɗinsa kuma ake biyansa a kan tallan da aka yi a kan channel ɗinsa, to wannan ya halatta ya ci. To amma wanda ya zamanto cewar yana ci ne daga abin da yake lahau kamar wake-wake da kiɗe-kiɗe, to wannan mahallin nazar abin a tsaya a duba ne, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kuɗin wato mace wadda aka ɗauka mai waƙa, wadda take waƙa ana biyanta, ya hana cin wannan dukiyar. To amma shi za a iya cewa ba ai waƙar ake biya ba, kallon da ake yi shi ne abin biya. To ala ai halin dai akwai nau'i na shubha a cikin irin wannan kuɗin da za a rinka bashi na wannan tallan, wanda yake ya kunshi irin abubuwa waɗanda suke na munkari a ciki. Don haka tsantseni shi ne in dai an bashi ya rinka yin sadaka da wani ɓangare na kuɗin domin ya fita daga cikin ohda, domin in ka kalla ta wani janibi zai zamanto zahiri wato hidima ce wadda take karɓaɓɓa, tunda channel ɗinka ne kuma an yi amfani da shi an kai ya zuwa ga mutane sama da 1000 wanda suke wato bibiyansa. In kuma ka tsaya ta duba abin da ya kunsa na munkarat, wanda daga ciki abu ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nafsi a kan cewa kada a ci kuɗi wanda ya zo ta wannan janibin, duk da ba shi waƙar ita ce yake sayarwa ba, yana sayar da wannan abin ne, amma wasilar da aka bi wajen janyo hankalin mutane ya kunshi wannan munkari. To sai ya zama tokan cewar akwai nau'i na shubha, kuma wanda duk ya bar shubha ya tsira da addininsa da mutuncinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Na'am, bismillah al-rahman.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.
نعم وليس في سورة لقمان wadda ita ce sura ta biyar a cikin jerin surori da suke farawa da Alif Lam Mim haka aka ambatanta da suratul Luqman ya zo a cikin hadisin Al-Bara ibn Azib wanda Imam An-Nasa'i da Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah suka rawaito shi daga hadisin Abu Ishaq As-Sadi'i daga Al-Bara ibn Azib cewa sun yi sallar azhar a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta su aya ko aya biyu daga cikin suratul Luqman da suratul Dhariyat suratul Luqman da suratul Dhariyat wannan hadisin Sheikh Al-Albani ya rawana nashi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya rawana nashi saboda illar da ke ciki amma a cikin sifatul salat yayi ishara da cewa Al-Hafiz Ibn Hajar da ya rawaito shi a cikin da ya ambace shi a cikin Fathul Bari yayi shuru akan sa kuma ya nizinta ma kansa cewa dukkan hadisin da yayi shuru akan sa to wannan hadisi ne wanda yake ya inganta a kafa hujja da shi ko dai hasan ne ko sahihi to kuma illar dama da ya ambata illa ce wanda take tana sanya tawakkufi kuma aka samu shawahid za a inganta hadisin amma ba bugiran da zamu tsaya a cikin bayanin illar riwayar bane amma hadisin salihun ne wato lil istishhad ya cancanta a kafa shaida da shi wannan hadisin ya nuna cewa wannan sura a wajen sahabbai sun santa da suratul Luqman suratul Luqman kamar yanda ambatanta din yazo a wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam sura ce wanda take mawdu'inta kamar yanda al-Imam Ibn Ashur ya ambata sura ce wanda ta take da alaka maqsud mawdu'in sura yana da alaka da abinda aka ruwaito na wato dalilin saukarta sauko wannan sura ta zo ne akan abinda domin raddi ga ɗaya daga cikin manya-manyan wato jagororin kafircin Qurayshawa An-Nadr ibn al-Harith wanda yake zuwa yana kwaso labarurrukan mutanen Farisa mutanen Ajamawa da irin labarurrukan yaƙoƙinsu da manya-manyan general ɗinsu irin su Rustum irin su Isfandiyar yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta ma mutane al-Qur'ani shi kuma sai yazo ya tara su yana gaya musu irin waɗannan tasuniyoyi saboda haka Allah madaukakin sarki a wannan surar yake raddi ga wanda yake irin wannan al'ada wato yana ɗauko labarurruka wanda ba su da wata ma'ana illa sharholiya yake nuna kan cewa idan ma har labari mutum yake so to ga labarin mutane waɗanda suke masu hikima wanda su kansu waɗannan mutane masu hikimar gabaki ɗaya hikimar da suka kunsa tana cikin Al-Qur'ani wanda ya sifanta shi da cewa littafi ne mai hikima saboda haka dai hikimar da ake nema ba za ta taɓa wuce hikimar Al-Qur'ani ba kuma hikimar da ke cikin Al-Qur'ani ta kunshi hikimomin masu hikima wanda in ma har labari za ka bayar da labarin masu hikima irin Luqman al-Haki, don har ya shahara da cewa wato sunansa shine Luqman mai hikima, wanda bayanin shi Luqman bawan Allah ne, ba annabi ba, salihin bawan Allah, waliyin Allah ne. An maganganun magabata sun yi maganganu a kansa. Ibn Kathir ya kawo kissarsa a cikin littafinsa na tarihi Al-Bidaya wa Nihaya, wanda ya ambata cewa a zamanin annabi Dawud aka yi shi, kuma shi bawa ne bakar fata wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi hikima. Ya ba shi hikima kamar yadda ya rinka faɗa, saboda ƙaddarar Allah da kuma wato cika amana da gaskiyar zance da barin abin da bai shafe shi ba. Don waɗanda suke zamani da shi sai suka yi mamaki, suna kiwon dabbobi da shi, amma sai suka ga mutane sun taru sun kasa kunne don su ji maganganunsa na hikima, sai suka tambaye shi, ya aka yi ka samu wannan hikima? Ya ce, da ƙaddarar Allah, da cika amana, da gaskiyar zance, da kuma barin abin da ba ruwa na a ciki. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi hikima, amma shi ba annabi ba ne, ba wa'ayi aka yi masa ba, sai dai wato ilhama daga Allah jalla wa'ala, da katari wato daidaito, muwafaka, taufiki da Allah ta'ala ya ba shi, saboda su kwantuwa da waɗannan kyawawan sifofi. To in ma har labari za ka, to ka kawo labarin waɗanda yake za su amfane ka. Shi ne Allah ta'ala ya yi raddi da su An-Nadr ibn al-Harith da sauran Qurayshawa da suke binsa akan wannan fatan nasa. Kuma Allah ya tabbatar da a cikin surar abubuwa waɗanda suke na hikimomi da Al-Qur'ani ya zo da su na dalilai akan kaɗaituwar Allah da ganin, da kuma abin da zai tabbatar da girman Allah. Sannan surar ta cika da kira wato ga banu Adam akan su ji tsoron Allah, suna da ranar Al-Qiyama, da kuma tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne kaɗai yake da ilimin gaibu, ba wanda ya san su. Aya ta bayyana mafatihul ghaib, mabuɗan gaibu, wanda ba wanda ya san su in ba Allah ba. To surar a Makka aka saukar da ita ga baki ɗayanta a bisa sahihin magana na malamai. Allah ta'ala ya ce Alif Lam Mim, ya buɗe da waɗannan haruffa, wanda ita ce sura. Dama waɗannan haruffa Alif Lam Mim an buɗe surori shida da su, ga Baƙara, ga Ali Imran, sannan ga Al-Ankabut, ga Ar-Rum, huɗu sun wuce, wanda ita ce ta biyar. Sai As-Sajda ita ce ta shida. To waɗannan haruffa kuma yadda kowace muke nanatawa, Allah ne kaɗai ya san ma'anarsu, suna da ma'ana, amma kasancewar ba a ruwaito cewa sahabbai ko ma waɗanda ba sahabbai ba, musulmi ko ma waɗanda ba musulmi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa tambaya akan meye ma'anar waɗannan haruffan ba, ya nuna waɗannan haruffa ne waɗanda yake Larabawa sun fahimci kan cewar maqsudinsu shi ne nuna ijazin Al-Qur'ani. Wato yana daga cikin abin da yake a uslubi ne na zancen Larabawa kan su ambaci haruffa, kamar yadda suke ambatar harafin ala litambir don faɗa ko don janyo hankalin mutane. Ita ala ba ta da wata ma'ana illa tambihi, kan cewa wato ku tattaro hankulanku ku ji. To haka zalika su waɗannan haruffar ma'anarsu ba tana komawa ya zuwa ga shi Allah jalla wa'ala, wanda shi ne wanda yana daga ya zance da su, domin yana daga cikin zancen Allah. Sannan Allah ta'ala ya ce tilka ayatul kitabil hakim, waɗancan an yi ishara da su da nisa, wato waɗancan ayoyin da ake karantawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta su, ayoyin littafi ne wanda yake al-hakim, gwani mai hikima. Al-kitab bi ma'ana wato littafin da aka sani, kuma wannan littafin wanda ya tara dukkan sifar littattafan Allah gabaki daya. Saboda haka al-in lil ahadi wal istighraq lil jins, wato jinsin littattafan Allah gabaki daya duk suna cikin Al-Qur'ani. Saboda haka shi wannan shine littafin nan da aka sani ne girman nan, wanda yake shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Aka ambace shi da sifar al-hakim. Al-hakim ai ma'ana ne hikima, wato wanda ya kunshi maganganu waɗanda suke na hikima. Hikima shi ne sanya abu a inda ya dace, wato idan al-Qur'ani ya faɗa abu ba za ka taɓa ganin, ba za ka taɓa jin cewar akwai wani abu wanda ya fi shi ba, sai ka ji wato shi ne ainihin daidai, shi ne ainihin aka maganar ita ce aka ajiye ta a inda ta dace. babu wata magana wadda za ta fi wannan, babu wani waje wanda zai ci inda Al-Qur'ani ya ajiye magana. To wannan shine hikima, wato littafi ne wanda yake mai hikima a cikin lafuzansa, mai hikima a cikin ma'anoninsa, mai hikima a cikin shari'ar da ya zo da shi, mai hikima a cikin wa'azozin da ya zo da shi, mai hikima a cikin umarce-umarcen da ke ciki, mai hikima a cikin hanin da ya zo da shi, mai hikima a cikin hukunce-hukuncensa, mai hikima a cikin labarurrukansa. Saboda haka duk wannan sifa ce ta Al-Qur'ani. Shi yasa a cikin suratul Isra Allah ya ce inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa, wannan Al-Qur'ani yana shiryarwa ga hanya wadda take ita ce mafi miƙewa. A cikin tafsirin wannan ayar Al-Imam Muhammad Al-Amin Al-Shantiti a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan ya bayyana a cikin dukkan al'amuran rayuwa, a cikin dukkan al'amuran da Al-Qur'ani ya zo da shi, yanda abinda Al-Qur'ani ya zo da shi shine mafi miƙewar hanyoyi. In ka ɗauki tauhidi, in ka ɗauki ibada, in ka ɗauki mu'amala, in ka ɗauki zamantakewa, in ka ɗauki al'ada, in ka ɗauki tarihin al'ummomi, in ka ɗauki labarin abubuwan da za su zo nan gaba, duk wani ɓangare da ka ɗauka sai ka ga hadin, wato shiryar da Al-Qur'ani ta kunsa ita ce mafi miƙewar shiriya. Saboda haka Al-Qur'ani Al-Hakim ne, wannan shi ɗaya daga cikin wuraren da aka sifanta Al-Qur'ani da wannan sifa kenan ta Al-Hakim. A cikin Yasin ma an sifanta shi da wannan sifa ta Al-Hakim, Yasin wal Qur'ani Al-Hakim, dan aka ambace shi da sunan sa. Allah yake Yasin na rinke da Al-Qur'ani mai hikima. Kuma har wa yau Al-Hakim za ta iya ɗaukan maganar Al-Muhkam wanda aka kyautata zubinsa, wato an kyautata shi, ma'ana wato an inganta yadda yake, yanda ba za ka taɓa ganin wani halal, ba za ka taɓa ganin wani taggaro ko wani gibe a cikin Al-Qur'ani ba, la a cikin lafazinsa, wala a cikin ma'anoninsa, wala a cikin wani abu wanda yake nasa. Saboda haka duk wannan sifarsa ne. Shi yasa Allah ta'ala har yayi ma Al-Qur'ani kirari, yace walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira, da Al-Qur'ani daga wajen wani Allah yake, da sun samu wato cin karo da juna, saɓani da juna tsakankanin ayoyinsa mai yawa. Amma ko ba za ka taɓa samu wannan a cikin Al-Qur'ani ba, babu wani wanda zai yi rubutu face sai ka samu irin wannan tufka da warwara a cikin maganganunsa banda Al-Qur'ani. Sannan Allah ya ce hudan wa rahmatan lil muhsini, halin kasancewa shi Al-Qur'ani dinnan hudan shiriya ne, wa rahmatan kuma rahama ne, lil muhsini ga mutane gabayin Allah masu ihsani, masu kyautatawar ibada. Wato an sifanta shi da shiriya, wato kamar shi Al-Qur'ani tsagwaron shiriya ne, domin isa matuƙa wajen nuna kan cewa mai shiryarwa ne. Ma'anar hudan ɗin shiriya ai ma'ana mai shiryarwa ne, ko ma'abucin shiriya ne ga masu ihsani. Wato ya kunshi abinda zai shiryar da masu ihsani. Dukkan wanda yake Al-Qur'ani zai shiryar da kowa, amma babu wanda zai amfani da shiriyar Al-Qur'ani illa waɗanda suka yi imani da shi. Nan sai aka ce lil muhsini ba lil mu'minin ba, hudan wa rahmatan lil muttaqin, kamar yanda yazo a cikin suratul baqara. An sifanta su cewa shiriya ne, hudan lil muttaqin, aka ce hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah. Nan sai aka ce al muhsini, domin al muttaqun masu tsoron Allah, fi nafsil waqt allalle lokacin kuma su ne al-muhsinun, su ne masu ihsani. Saboda shi ita kanta taqwa tana daga cikin matakan ihsani. Al-ihsan al-muhsinun su ne waɗanda suke kyautatawa. To a cikin shari'a in aka yi maganar ihsani, ana nufin ita ce martaba ta uku a cikin maratib na addini. Martaba ta farko ita ce martabar musulunci, sannan martaba ta biyu martabar imani, sannan martaba ta uku martabar ihsani. Masu bautar Allah tamkar suna ganin sa, domin in su ba sa ganin sa, shi yana ganin su. To ma'ana wato shi al-muhsinun dukkan wanda ya sifantu da sifar kyautatawa ta hanyar imani na gaske, wanda ya kunshi ikhlasi a cikin addini, sannan ya haɗu tare da ayyuka waɗanda suke na bautar Allah da jikinsa, da kuma bautar Allah da dukiyarsa, wanda shine fassarar su zai zo. An fassara al-ihsan da ayar da za ta zo nan gaba domin a kusantar da ma'anarta. amma wani yana daga cikin jinsin insani da masu ihsani suke da shi, wanda duk wanda ya sifantu da waɗannan sifar za a ce wannan yana daga cikin al-muhsinun, waɗanda suke samun kyakkyawan jaza'i daga Allah. To bayan Al-Qur'ani shiriya ne kuma rahama ne, wato jin kai ne, shi ma wannan jin kai din sai aka sifanta shi da sifar aiki, wato Al-Qur'ani jin kai ne. To shi jin kai aiki ne, to ta yaya Al-Qur'ani zai zama to aiki bayan kuma shi sifa ne? To ana nufin kan cewa me isa matuƙa ne wajen kawo jin kai ga masu ihsani, wato dukkan abinda zai kawo musu jin kai Al-Qur'ani, dukkan wani abu wanda yake zai kawo musu jin kai Al-Qur'ani ya kunshi wannan, ya isa matuƙa wajen cewar a cikin shiriyar zai kai su ya zuwa ga samun jin kai. Wato wannan shi jin kan da ake nufi shi ne jin kan da za su samu a nan duniya ta hanyar wato shari'a wadda take mai sauki, wani yassiruka lil yusra, za mu sauwake maka ga zuwa ga bin shari'a wadda take mai sauki. Shari'ar musulunci mai sauki ce, duk inda kunci ya zo to babu shari'a a nan, sai shari'a ta kawo sauki. Duk inda rashin hikima ya zo to babu shari'a a nan, sai ta kawo hikima. Duk inda zalunci ya zo to babu shari'a a nan, sai ta kawo adalci. To haka shari'ar musulunci take. To kaga wannan ya nuna cewa rahama ce tun a nan duniya, haka dalika kuma a lahira, domin wannan rahamar mutum zai ganta tun daga kabarinsa. Albarkar bin musulunci da ya yi, albarkar bin Al-Qur'ani tun a cikin kabarinsa, zai samu ni'ima ta aikinsa kyakkyawa, zai zo ya yi zaman kabari tare da shi, ya ɗebe masa kewa, ya sanya masa wato sauki, kuma ya samu iska da ƙanshin aljanna yana turo yana zuwa masa. Albarkar rahamar da ya samu ta aiki da Al-Qur'ani, sannan ranar tashin alkiyama ya zamanto Allah maɗaukakin sarki ya bashi rabauta da aljanna da tsira daga wuta, wanda yake duk wannan rahama ce. Sannan Allah ya sifanta su waɗannan al-muhsinun da cewa alladhina yuqimuna as-sala, wannan bayani ne na suwaye al-muhsinun dinnan, su ne waɗanda suke tsayar da sallah. Wa yu'tuna az-zaka, kuma suke ba da zakka. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, kuma su masu satankan cewa ne da ranar lahira, ba sa shakka a cikinta. An karfafa yaqinun su da lahira da kawo shi da jumla wadda take ismiya, wadda da jumla wadda take ta suna. Su wato masu yaqini ne da ranar lahira, aka sifanta yaqinun su da sifar da sigar mudari, wanda yake nuna dawwama da istimrari, wato ba sa taɓa daina shakka akan ranar lahira. Kuma aka akkada aka karfafa da cewa su din nan wato masu yaqini ne da ranar lahira, dan karfafa al'amarin imani da ranar lahira gare su. A cikin wannan ayar sai aka ambaci waɗannan sifofi guda uku. Sifa ta farko tsayar da sallah, wanda take unwanin ibada ce ta jiki, ibadar da ake yi da jiki. Dukkan ibadar jinsin ibadar da ake yi a cikin musulunci to babu kamar sallah. Kamar yadda Sayyidina Umar radiyallahu anhu yace lokacin da aka cike shi, aka soke shi, a cikin sa ya san cewa ba zai rasu ba, ba zai rayu ba, da ya farfado sai ya tambayi mutane an yi sallah? Aka ce ana jiranka. Yace ayi sallah. Yace la habba fil islam liman adaa as-salah, babu rabo a cikin musulunci ga wanda ya tozarta sallah. Saboda haka a cikin ayyukan da ake yi da jiki babu kamar sallah. Duk wanda ya tsayar da ita to sauran ayyukan addini ma ya tsayar da su. Wanda ya tozarta ta to wannan ba za ka taɓa samun ya kiyaye sauran ayyukan addini ba, sai ma ya fi tozarta sauran ayyuka. Saboda haka ita aka ambata a matsayin sifa ta farko ta bayin Allah masu ihsani. Sannan kuma suke ba da zakka, wannan kuma ishara ne ga jinsin ibadar da ake yi da dukiya. Ibadar da ake da dukiya zakka ita ce ta farkonta. Da mutum zai ta yin alheri, ya yi ta gina masallatai, ya yi ta gina makarantu, duk taro da aka yi za a yi launcin shi ne a gaba, amma baya ba da zakka, to wannan ya yi ibada ce ta san rai. Domin idan ibada yake don Allah mai ikhlasi ya so ma ba da zakka, ita ce a kan gaba daga cikin ibadar da ake yi da dukiya. To sannan a cikin wannan suna da yaqini da ranar lahira, ba sa shakka a kanta, wanda ya nuna kan cewa da ibadar jiki da ibadar dukiyar da suke yi suna yin ta ne da abinda zai tabbatar da ikhlasi a gare su a cikin wannan ibadar shine imanin su da ranar lahira. Domin wanda ya yi imani da ranar lahira shine wanda yake ikhlasi a cikin ayyukansa, tunda ya san yana kaddamarwa ne ya zuwa ga wannan rayuwa wadda za ta zo la mahala. Sannan sai Allah ta'ala ya ce ula'ika ala hudan min rabbihim, waɗancan masu ihsanin nan waɗanda aka sifantar da waɗanda aka ambaci sifofinsu da waɗannan sifofi ababan ambato a ala hudan min rabbihim, suna kan wata shari'a mai girma daga ubangijinsu. Wa ula'ika humul muflihun, kuma waɗannan muflihun kuma waɗancan su ne masu rabauta, su ne masu samun wato abin da suke nema, su ba wasu su ba. An yi ishara da su da cewa waɗancan domin wato domin ɗaukaka sha'aninsu da girmama martabarsu, kamar wato mutane ne waɗanda suke su ne waɗancan waɗanda suke masu ƙoƙoluwar daraja, wanda in ma za a yi magana a kansu sai dai a yi magana a kansu da ishara da nuni, domin ba kusa suke da kai ba, ba waɗanda yake kake ganinsu ba ne, waɗansu mutane ne na daban. Kuma haka suke domin waɗanda duk suka sifantu da wannan sifa, wato bayin Allah ne, wanda wato duk inda suka je su ne waɗanda suke zamantowa mahallin kallon Allah. Su Allah ta'ala yake duba, yake saukar da rahama akan sauran halitta. To Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar musu da shari'a, sannan ya tabbatar musu da rabauta. Al-falah, rabauta su ne ma'ana wanda duk wanda ya samu abin da yake nema a duniya da lahira, shine a nan duniya ya samu rayuwa wadda take mai albarka, wadda za ta bashi kyakkyawar rayuwa wadda ba ta Allah wadai ba. Sannan a lahira ya samu abin da duk wanda ya je lahira yake nema, shine tsira daga azabar Allah da fushinsa da samun gidan ni'imar Allah da kuma yardarsa. To Allah ya sifanta su da waɗannan sifofi, wanda shine ainihin abinda dukkan wani mai hankali yake nema. To wannan sifar ba ta tabbata sai ga waɗanda suka riƙe Alƙur'ani a matsayin shari'a da rahama a gare su. To kun ga buɗe surar da aka buɗe, ta buɗe ne da kirarin yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai da suka yi imani da shi, domin su ne akan wannan. Saboda haka waɗanda suke ba su ba, waɗanda har suke tutiyan kan cewa su suna kan wani abu, saboda sun je sun kwaso labarurrukan tatsuniyoyin waɗansu al'ummomi da ake ganin su ne suka mallaki duniya, domin Farisa su suka mallaki gabashin duniya a lokacin nan. To su ba akan koman komai bane, abinda suke da shi na ci gaba ba akan koman komai bane, domin ba akan shari'a suke ba. Kuma waɗannan ba su da falah, ba su da samun rabauta akan ba za su samu rabauta akan abinda suke nema ba. To sai Allah ta'ala ya ambaci kuma aka sunsu. Allah ya ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadith, akwai daga cikin mutane wanda yake sayan yasasshen zance, shine zancen sharholiya, abinda yake wato sanya mutum wato ya rinka shagaltuwa da shi, da kuma ya ɗauke hankalin mutane. Liyudilla an sabilillah, yana sayan wannan wargin zance din domin ya ɓatar da sauran, ya ɓatar da waninsa daga tafarkin Allah, shine daga addinin musulunci, daga saƙon da Alƙur'ani ya zo da shi. Bi ghairi ilmin, ba tare da ilimi ba, wato ba tare da ya san wannan hanyar Allah ba, shi dai kawai ya ɗauke mutane daga haske na Alƙur'ani da ya zo, shi ne burinsa. Wa yattakhidaha huzuwa, kuma yana riƙon ita hanyar Allah a matsayin wato abin izgili da wargi, abin izgili da wasa. Allah ta'ala ya ce ula'ika lahum azabun muhin, waɗancan waɗanda suke watsattsun mutane, su ma an yi ishara da su da nesa domin a nuna wulaƙancinsu, su ne suna da azaba wadda take mai wulaƙantarwa. Saboda ne? Saboda sun wulaƙanta gaskiya, sun fifita ƙarya a kan gaskiya. To wannan ita ce ishara a kan shi wannan Annabur ibn al-Harith, wanda yana ɗaya daga cikin wato manyan kafiran Ƙurayshawa da suka kafa adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yaƙi da hasken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. domin in banda wannan in banda haka ta yaya za a yi shi mutum kafircinsa da yake bai ishe shi ba akan cewar bai yarda ba bai yi imani ba a'a yana ma jagorantar hana waɗansu imani waɗanda suke zama su ji karatun alkur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su yake so sai ya dauke hankalinsu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bakin ɗakin Allah na Ka'aba yana karanta alkur'ani mutane suna saurara na karatun alkur'aninsa ko a sallah yake yi ko kuma yana karanta masahabbai alkur'ani shi kuma sai ya zo ya kafa nasa majalisin sai ya dauko wannan tatsuniyoyi na Isfandiyar yana karanta wa mutane domin ya dauke hankalinsu waɗansu kuma daga cikin masu tafsiri sun ce a wannan ishara ne ga akwai daga cikin Quraysh wanda shi kuma sai ya sai wato mata mawaka kuyangu masu waka kuyanga wadda take waka wadda za ta zo tana waka tana rawa ana kada mata kayan molo ana kada mata mandiri na waka ita kuma tana waka ana kallon tsiraicinta da iya rawarta wanda domin duk wannan yana daga cikin abin da za a yi sharholiya da shi lahau ne abin da zai dauke mutum daga zurfin tunani da basira da kuma ya tsaya yayi la'akari da abin da ake gaya masa na alkur'ani to ba za a baka ma wannan damar ba yana yin haka ne wanda duk da shi Nadr ibn al-Harith da shi ma ɗayan wanda yake sayan mawaka domin su dauke hankalin mutane daga sauraron alkur'ani suna yin haka ne don su tsatar da wanansu ga barin addinin Allah su dauke hankalinsu daga musulunci domin ya sanya mutane wato su rinka su daina sauraron karatun alkur'ani kuma suna yin haka ne ba tare da ilimi ba tare da cewar abin nan da suke yi wato sun gina shi ne akan wato sun gina shi ne akan ilimi ba wato saboda jahilcinsu da ubangijinsu da kuma abin da yake wajaba ga haƙƙin Allah da kuma haƙiƙanin abin da Allah ya halitta da shi ba san me matsayinsu ba a rayuwar duniyar nan domin inda sun san cewa Allah ya halicce su da manufa kuma Allah zai musu hisabi da sun san girman Allah ai da ba su wannan abin ba domin rashin sanin gaskiya ne da jahilci da haƙƙin Allah da janibin Allah yasa suke wannan abu to wane ne ko ya fi bata daga wanda ya kirkiri ƙarya akan Allah ba tare da ilimi domin ya batar da mutane daga tafarkin Allah ba tare da ilimi ba waman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban liyudilla an-nas bighayri ilm inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin dan ya batar da mutane ba tare da ilimi ba tare da sani ba wanda ma yake ya sani din in ya san girman Allah ai a tsorace yake ka duba ka gani yadda ma'abuta ilimi na addini in aka zo aka yi musu tambaya suka bada ansa suna jin tsoro cewa za a mayar da su zuwa ga Allah in Allah ya kitse su me yasa suka faɗi wannan a maimakon Allah wani jawabi za su gaya ma Allah a tsorace suke kar ya zama sun yi magana akan janibin Allah ba tare da ilimi ba to shi ko wannan yana yakar abin da Allah ya saukar ba tare da cewa ya dogara akan wani abu da ilimi ba to wannan shine ainihin girman bata to shi yasa kuma bayan wannan ya dauki tafarkin Allah din abin ilimi yana aibata alkur'ani yana aibata addinin musulunci yana izgili da shi ana dariya yana jin dadi ana zuga shi ana kambama shi ane masa tafi akan ya yaki addinin Allah ya mayar da addinin Allah wato abun izgili da abun wargi in kuka kula duk waɗanda suke kira akan barin addini ba wani abu bai suke yi ba na yaki da addini illa wato karfin hali wajen zagin Allah da zagin addinin musulunci da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aibata shi da yin izgili da shi wannan shine kadai fa a cikin atheism din da suke yi ba wai wata hujjoji ne suke kawo ba suke za su kawo maka dalili bayan dalili akan cewa babu Allah ko dalili bayan dalili akan cewa alkur'ani ba zancen Allah bane ba su da wata hujja da za su kawo sai dai kawai su ce ai Allah ma kaza ne ai alkur'anin ma kaza ne
shine fa iyakar abin da suke kafircin nasu ba wani abu ne wanda suke yi da ilimi ba abu ne wanda suke ba tare da ilimi ba sai dai karfin hali wajen wato wato sai dai wato ke kasar zuciya wajen yin izgiri da addini zagi kowa zai iya yin sa kowa zai iya zagi abu ne mai sauki zagi ba wanda ba zai iya ba amma hankali kai magana ta hankali kai magana ta ilimi ba wanda zai wannan sai mai zuciya mai haske amma zagi kowa zai iya yin sa to saboda haka kun ga Allah madaukakin sarki ya tattara irin waɗanda suke jagorantar fata ya sifanta su a cikin wannan ayar to sai Allah ya faɗi kuma makomarsu ulaika lahum adabun muhin wannan suna da azaba mai wulakantarwa wato ranar lahira tasu azaba ta wulakanci ce wanda hatta sauran ƴan wuta idan suka gansu za su ga hakika a cikin wulakanci suna cikin wulakanci saboda za su ga su gwamma su gwamma su duk da yake duk wanda ya shiga cikin wuta babu gwamma amma waɗansu ƴan wutan sun fi waɗansu tunda Allah ta'ala ya ambaci akwai wanda suke fi darkin asfali minan nar a cikin matai a cikin wato wato daraja a cikin wato rami na can karshe a cikin wuta to akwai wanda suke kuma a cikin ƴan wutan ma su sun fi wulakanta to waɗannan suna daga cikinsu saboda sun zama to jagorori a kan fata to sannan Allah ya ci gaba da ambaton sifarsu da cewa wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira shine wannan sifa idan aka karanta masa ayoyinmu shine aka karanta masa alqur'ani aka janyo hankalinsa wajen imani da ayoyin alqur'ani sawa'un wanda alqur'ani ya faɗa ne ko kuma wanda alqur'ani ya ishara na ayoyi na halitta walla mustakbira sai ya zuya baya wato yana mai girman kai yana mai jiji da kai wai shi za a kira ai masa wa'azi shi za a kira ai masa wa'azi to ku kawo masa turmi ga turmi nan kai ta wa'azi shi ne ainihin isa matuƙa wajen girman kai ba ma zai saurara ba ta'an lam yasma'aha kai ka ce bai ji ma ayoyin da ake gaya masa ba yayin da ake karanta ayoyin da za su inda za a saukar da alqur'ani akan dutse dutsen nan zai tawarwatse لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله da ka ganshi yayi kaskantar da kai ya dare saboda tsoron Allah amma shi zuciyarsa ko gido ka allam yasma'aha ka anna fi udhunayhi waqara kai ka ce akwai nauyi akan kunnansa wanda yake hana shi ji wato kamar abin ba ma ya shiga cikin kunnansa to Allah ta'ala yace fa bashirhu bi azabin alim kai masa bishara da azaba mai raɗaɗi saboda haka wanda yake da wannan hali ba ka ga abin da za ka yi da shi na ba abin da za ka yi da shi sai dai kai masa abin da Allah yake kai masa bishara da azaba mai raɗaɗi azabar Allah na nan in yi irin wannan sai ka ce masa azabar Allah na nan azabar Allah tana nan akan duk wanda ya bijire mu ayoyin Allah amma ka damu akan cewa wai dole sai ka kure shi sai ka kaskantar da shi sai ka yi nasara a kansa to wannan sai ya zama to kan cewa wato neman taimako neman wato nasarar kai kake yi ba nasarar gaskiya ba in nasarar gaskiya kake yi ka tsaya akan uslubin alqur'ani ka gaya masa ya ƙi ji to fa bashirhu bi azabin alim kai masa albishir da azaba mai raɗaɗi to sannan Allah ta'ala ya ce
innal ladina amanu wa aminus الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم
حقيقة وأنت سكي إيماني سكا أيكة أيوكا كاواوا لهم جنات النعيم سنة الجنتي نني إما با الجنة إيبا الجنتي ديوا نني إما دوهم با الجنة إيباتي wanda Allah yake ba ma wato waɗanda suke imani suke aiki na gari yayin da Allah madaukakin sarki yayi narko akan waɗannan waɗanda ba sa sauraron ayoyin Allah kuma suke jagorantar tsakar da mutane ga barin wato littafin Allah sai kuma Allah yayi albishir ga waɗanda suke imani suke ayyuka na gari cewa suna da aljannatai na ni'ima khalidina fiha za su dawama a cikin waɗannan aljannatai wa'adallahi haqqan wannan alƙawari ne na Allah na gaskiya tabbatacce wato cewar suna da aljanna ta ni'ima kamar wato na Allah ya yi musu alƙawarin aljannan ni'ima alƙawari wanda yake na gaskiya wato in Allah yake yayi alƙawari to ba kaman aufa bi ahdihi min Allah wani ne yafi Allah cika alƙawarin sa wa huwa al-azizul hakim kuma shi Allah da ya wannan alƙawarin shine al-aziz shine buwayeyen ubangiji buwayeyen sarki wanda ba abin da yake gagarar sa ba abin da zai hana shi yin abin da yake zai ba wanda sai ya ce me yasa zaka ballantana ma yake zai hana shi wa ma ya kai ya zuwa gare shi baka ganshi ba ballantana ka ce zaka je kai masa fito na fito kuma shine al-hakim shine mai hikima shine gwani a cikin dukkan tsarin sa wato ka samu jahaduwar waɗannan sifofi sifar izza da hikima sai wato abu ne wanda yake mawuyaci in ka samu mutum karfa sai ka same shi babu hikima ga karfi amma ba hikima a ni gaban ce dolo ba ai kuna gani dai yawanci in kuma ka samu mutum mai hikima ba karfi ga hikima ga dabara ga iya yin abubuwa amma ba karfi saboda haka a hada su biyu don a nuna kan cewar Allah ba haka yake ba Allah ba kamar wanda kuka sani bane Allah shi ya hada izza da hikima a cikin tafsirin lahawal hadith ya kamata in janyo hankali da yawa mun ambata shi da kan cewa ya sashen zance irin kamar abinda aka nuna shi a sanadiyar saukar surar ta nuna labaruka da tatsuniyoyi da waƙe-waƙe wanda za su shagaltar da mutane to waɗansu sahabbai sun fassara lahawal hadith da cewa waƙa ake nufi al-zina kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud haka zalika daga Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Mas'ud yace al-zina wallazi la ilaha illa hu waƙa da rantsi da wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi to waƙa iri biyu ce kamar lokacin da muka yi karatun sahihul bukhari a cikin hadisan a wato a rawa da akan a cikin hadisan waƙa ta ranar idi wanda ake wanda ƴan matan ansar suke yi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam har sai na abubakar yace wato molo irin maulan shaydan a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kyale su mun yi bayanin cewar irin waƙan larabawa waɗanda ake yi ba tare da kayan kiɗa waɗanda suka hada irin fijita irin su manyan ganguna waɗanda ake sanya musu ziri wanda da kuma irin su piano da sauransu ba shi ake nufi ba irin waƙar da dama waƙe ne ake yi kamar yadda shi ne wanda za ka ji nan muke cewa waƙe shi'ir ne waƙe ne wanda ake yi wanda an rawaito hatta sahabbai suna yi akwai wanda ake yi yayin tafiya wanda za ka ga wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya anjasha ruwaidaka sauƙaƙa bil qawarir wanda waƙe ne ake yi raƙuma in suka ji feti na shaɗi su rinƙa sukuwa suna sukuwa har annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce ma anjasha mai murya wanda raƙuman suke jin daɗin muryarsa cewa a hankali sassauta saboda akwai mata tare da mu yace akwai kaskon ƙarau saboda saurin ana jijjiga su bai dace da wato rauninsu ba da irin ɗabi'ar mata to irin wannan waƙar ba waƙa ce wanda yake aka zo ajamawa suka zo suke yinta daga baya ba yayin da musulmi sahabbai suka zo suka haɗu da masu irin wannan waƙar ta ajamawa wato waƙar da ake yi da almazamir kayan alatu kayan kiɗa kayan wargi to wannan shine sahabbai suka ce wannan ita ce lahawal hadith inda Allah ta'ala ya hana kuma shine alghina waƙa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokaci zai zo na al'umma waɗansu mutane za su zo a cikin al'ummarsa da suke halatta almazamir wato irin wannan kayan alatu na waƙe-waƙe to wannan ita ce waƙar da sahabbai suka yi inkari amma waƙa da ake lokacin aure wanda za ka ga mata suna yi sawa'un ko da tafi ko da kiɗan ruwan kiɗan ƙwarya ko mandiri duk wannan abu ne wanda yake babu laifi a sayyidina Umar in ya ji irin wannan waƙar tana tashi sai ce wannan fa idan aka ce masa ai aure ne ko kuma kaciya ce aka yi ana bikin kaciya ne to sai ya shiru ma'ana in ba wannan bane baya ikirarin sa to an halatta wannan amma irin waƙoƙin jahiliya da suka zo su ne wanda sahabbai suka ce su ne suke haifar da wato munafunci a cikin zuci don haka duk abinda zai shagaltar da mutum ta hanyar irin wannan kayan alatu sune waɗanda alqur'ani yazo da inkari akan su kuma ba zai yiwu abinda yasa sahabbai suka ce yana haifar da munafinci in ka shagaltu ka saba da jin waɗannan to jin alqur'ani zai maka nauyi jin alqur'ani zai zama to mai nauyi a gare ka in ma ka riga ka saba da wannan hatta alqur'anin ma sai ka ji shi ma ina ma da zai arera shi a haka sai ka ji kana nema yo ba ga sunan ba yaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai su masa irin wannan kada kadan da waɗannan kayan molo din ana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alal ra's wal ain an yabe shi a gabansa kuma muna jin dadi mu ji yabansa ka ji diwanin Hassan ibn Thabit ka karanta banar su'adu ka ji yabo gare shi sallallahu alaihi wasallam amma wannan yabo da waɗannan magabata na ƙurai suka yi ba su yi tare da irin wannan ba ko anan a cikin al'umma lokacin da ake su karatu ko anan kafin waɗannan abubuwa hanyoyi su zo da za ka ga ana majalisi na karatun ishiriniya na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk babu waɗannan abubuwa kaga ana yi ai da tarannum da waka ake wake ne amma babu waɗannan kayan alatu na kaɗe-kaɗe amma daga baya sai aka zo aka fito da waɗannan hanyoyi to irin wannan ne abinda sahabbai suka yi ikirari daga baya waɗansu da suka zo suka haɗu da al'adar waɗansu mutane daban suka shigo da ita suka hada ta tare da waƙoƙin da suka tabbatar to sai sahabbai suka yi inkarin wannan kuma tabbas wannan abin inkari ne saboda abubuwan da ke cikin sa na wato dauke hankali daga tsoron Allah da kuma sauraron wa'azi da sauraron karatun alqur'ani Allah ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ya bar mu da alqur'ani kada ya hada mu da kuma abin da zai dauke hankalinmu daga alqur'ani subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه يا رب العالمين وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين